ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ما جابرك ملكة سنشيوا أيو شاء أخو قوات رمضان شكرا تدوه ليدة دنيو دو دا 40 هجرية والليدة شدا إنا جي يو goma sha tara ga watan biyar na ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kai inda muka tsaya a karatunmu na musamman darasi na musamman da muke yi ga iyaye mata wanda aka sa masa suna gyara gidanki cikin hanyoyin da mace za ta bi ta gyara gidanta akwai kula da karban baki duk macen da take so ta zauna lafiya da mijinta da dangin mijinta to lalle ya kamata ta zama ta kware wajen karban baki bakin nan 'yan uwan mijinta ne abokanan mijinta ne a ƙawayenta ne a 'yan uwanta ne ko da 'yan uwanki ma danginki idan baki iya karɓan baki ba ko halinki ba yi da kyau to ba za ki zauna lafiya da mutane ba wannan ita ce musibar da take damun da yawa daga cikin mata ba su iya sarrafa baƙo ba idan ya zo sai su yi baƙin jini a wajen dangi da iyaye ko 'yan uwa ba wai sai dangin miji ba hatta danginki ma in ba iyawa kika yi ba ko zuciyarki ba ta da kyau to ba za ki zauna da mutane lafiya ba kar ki manta ya ke uwata annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da mu muhimmancin baƙo yace ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu malaika jibrilu bai gushe ba yana ta yi min wasiya akan baƙo in kula da baƙo in kula da baƙo har sai da na zaci jibrilu zai ce baƙo ma zai iya cin gadona wai wannan makoci kai afwan wannan hadisin makoci ne ba na baƙo bane ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin baƙon cewa duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe falyukrim dhaifahu to ya girmama baƙonsa iyayena mata yana daga cikin imani da Allah imani da ranar tashi alƙiyama girmama baƙo kada ki wulaƙanta baƙo baƙon nan ko daga ina yake yanzu a cikinku akwai wanda ake kukan daidai da 'yan uwanta ma ba ta son mutane 'yan uwanta in dai za su zo gidanta sai sun ga ɓacin rai to ballantana kuma 'yan uwan mijinta ba ta da hali mai kyau ba ta da ɗabi'a mai kyau ba ta da sakin fuska ga ruwa tsiya ballantana baƙin miji kan da yawa baƙin da mutum yana so ya ɗan daɗe a gida ya zauna matar gida sai ta kore shi da inda kuka ga baƙo ya zo daga zuwa ya zo da niyyar ya daɗe amma ya fara haɗa kayansa bayan kwana ɗaya biyu to gaskiya ba a aiko masa abinci a kan kari akwai wanda ta hanyar abinci za ta gara mutum gashi wani ba ƙauye wai an ce ya je baƙunta birni to matar gidan ba ta son baƙi ɗan ƙauye ne ɗan uwan mai gidan ita kuma ba ta so a yi ta zuwa mata da baƙi gari ya waye mutumin ƙauye shi kan tun ƙarfe 7-8 ai ya karya an kawo masa ɗumamensa da koko ya ci ai matan nan ba ta waiwayar baƙon nan sai bayan ƙarfe 10-11 abincin karyawa sai 11 wai ai su 'yan boko ne ai ba sa tashi da wuri ai bako ya jira ya jira ya jira yaga abun karyawa ba zai zo sai bayan 11 ashe gasa shi ake bi sani ba abincin rana ko sai wajen 3 dare ko da mun sai wajen 10 shi ko bako mutumin kauye ya saba ana yin magariba yake cin tuwonsa magariba ana gamawa to ya riga ya gama kimtuwa sai gyarawa kawai wannan mata dai da wannan muguwar mu'amala dai ta kori bakon nan ya hada kayan sa yace shi kam zai gaba gidan da ba karyawa sai karfe 11 ya shi zai iya zama su kuma sun saba ɗan boko ne ba sa tashi da wuri ayi ta bacci da safe shi ko yana nan yana ta birgima ciki yana ta ciwo bai dan samu abin da zai ci ba to ga kuma rashin mu'amala da kuke da ita akan harkar baki wallahi ba kuwa ko uwar miji ne ta zo gida in ba sa a kai ba sai an gasa ta bar gidan nan a dole sai ke ji uwar miji tana cewa danta ni dai gidanka ba zan iya dadewa ba ba zan iya ba saboda halin matarka ba shi da kyau wai ba wuce yace wai shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma idan ka zo ba a karban ta hannu biyu ba za a tura yara su je su gaishe ta su mutunta ta ba Allah ya sauke. Duk da cewa yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a mai da hankali a kai kula da zamani a saurara da Allah. Kula da zamani, kula da yanayi. Mu kuma da zamu je bakotan, bakuntan ya kamata mu rinka sanar da ƴan uwanmu da za mu je gidajensu dan in kai wa wani waya ka ce za ka zo ranar kaza zan zo to zai dan shirya maka yadda za ka zauna a tanadi inda za a sauke ki a tanadi abincin da za a baki a dan yi miki ƴan tanadi a matsayinki na baƙuwa ko matsayinka na baƙo so zai yi kyau kwarai da gaske duk wanda zai je gidan wasu yayi kokari yayi wato magana da su kafin ya je ya sanar da su wannan abu ne mai kyau mutum da tunda zamani al'amura sun canja akwai hanyoyin magana din to abin da ya kamata a yi kenan ke ruwata ki kula da makwancin bakonki ko bakuwarki a gyara masa makwanci in namiji ne a sa yara su share masa daki a wanke masa ban daki a kai masa buta a kai bokiti a kai kayan wanka abin shafe-shafe na mai da duk abin da yake da bukata inda wadata duk a yi masa wannan abu ne mai kyau kwarai-kwarai da gaske idan kuma mace ce to shi ma wannan yana da kyau kwarai da gaske ki kula da ita tunda a cikin gida take galiban bakuwa mace a cikin gida take to sai a kula mata da abubuwan da ya kamata a kai mata abinci a kan kari a zauna a dan hira da ita a dauke mata kewa sannan kuma tana bukatar za ta je unguwa a dauke ta a mota in kuna da wadata bakuwar ku ce a rarraka ta inda za ta je sannan kuma in za ta tafi a dan yi mata abun alheri shi bako idan ya zo yana da kyau a dan yi masa ihsani a kyautata masa a yi masa abun alheri a yi masa abun arziki tunda shi ma da zai zo ai ba hannu banza ya zo ba in dai ba bakin karshen zamani ba da mutum zai taho maka ya zo maka hannu banza dan lemo da ayaban nan da ake siya mutum bai kullo ya zo da shi ba da ana da karamci da akwai mutunci mutanen da ba yanda za a yi mutum ya je gidan wani bakunta ba tare da ya dan sayi wani abu ya tabu mai da shi ba musamman mata suna da karamci sai kiga ta dauki dan tsuntsiya in mutumiyar kauye ce a dan mafici ne a dan barkono ne a yar kuka ne da kakkiya wanda babu ita mai kyau a birni a kubewa ne a ƴaƴan kaji ne musamman yanzu an fi son kaji yawwa a dan kulle a tafi da su a je a gaida mutum sai ji daɗi amma kin taho daga kauye kin taho hannunki banza baki kawo musu komai ba kuma ke kina jira in zaki tafi a dan yi miki guzuri ke ma ki yi guzuri in zaki tafi duk da cewa a tsari na musulunci ko mutum ya baka ko bai baka ba zaka iya taimaka masa ka tallafa masa ka bashi so gaskiya gidaje suna konewa a yau saboda matsalolin mata na rashin kula da hakkin baki bako abokin miji ne ko dan uwan miji ziyara ma wani bakon zai zo ta yini daya wallahi sai ya gani a fuska yanzu ƴaƴan ƴan uwan mijinki ne za su zo kawai yini za su zo miki wallahi sai sun gani yanzu akwai yaran da weekend suke zuwa gidan dan uwan su amma wallahi saboda halinki bai da kyau ba kya iya karban su hannu biyu yaro karami idan ya je gida aka ce koma sai ce bai iya koma ba saboda halin matar gidan bai da kyau Allah kiyaye abu na 19 idan kina son gidanki ya gyaru ki samu zaman lafiya da mijinki ku ji rayuwa mai dadi masana harkar zaman gida da mata suna cewa ki daina amfani da kalmar shin zaka iya duk abin da zaki ga mai gidanki sai ki nuna ko zai iya ko bai zai iya ba shi namiji fa wani lokacin wannan ta'an ne fi rujulatihi suka ne akan kasancewar sa namiji abinda ya kai ko bai kai ya kawo ba sai a rinka cewa wai zai iya ko bai zai iya ba zaka yi ko ba zaka yi ba ba a yi wa miji haka ki zo ki miƙa kokon baran ki ce kina so a yi kaza sai ya ji cewa lalle matarsa tana ganin kimarsa tana ganin darajarsa kuma tana ganin ya isa amma duk abin da zaki zo ki ce zaka iya ko ba zaka iya ba kenan in bai zai iya ba zaki wannan zai ga cewa lalle baki mutunta shi ba kuma kina masa rinako abu na 20 ki rinka sanin wani lokaci ne ya kamata ki rinka kaiwa mijinki ziyara zama na soyayya da kauna da hira shi miji ba koyin shi ake liƙe masa ba a makale masa yana idan ya buƙace ki to kuna tare in kuma yana buƙatar sararawa to a dan daga masa kafa ke ma ki jiki ta fama da yayanki da harkokinki abinda nake nufi maza kala kala ne ya zo a hadisi sahihi ingantacce na Aisha take faɗa ko tantance cikin mata annabi suka ce akwai lokacin da ba sa zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar lokacin da ƙarshen dare dabda asubai kyale shi suke saboda yana shagaltuwa yana bauta Allah a lokacin ba sa zuwa su makale masa su zauna a wajensa so ke ma ya kamata ki sani wani lokaci ne mijinki yake da buƙata yanzu akwai lokacin da zai zo yana zaune lissafi yake yi na kuɗi ya dawo daga kasuwa da calculator a gabansa da takardu yana ta cikawa yana ta buge-bugen waya to kake zo ki zauna masa a gefe ki dame shi da surutu ki hana shi lissafi za ki ga kina mai magana yana ko kallon ki baya to a lokacin in dai miji kika na masa magana baya kallon ki yana to a dole yake amsawa hada kayan ki ki ƙara gaba ki bashi wuri in ya gama sai ki dawo akwai lokacin da wani karatu yake yi wataƙila dan boko ne yana karatu ko malamin addini ne yana karatu ko ɗalibin ilimi ne yana karatu a lokacin nan yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar shiru so yana daga cikin hikima dan ki daɗe babu tashin hankali da mijinki in kin karanta shi kin gane a wannan lokacin yana buƙatar privacy ake cewa kadai taka to sai ki kyale shi ya je karatunsa ya je yayi lissafinsa ya je kaza dinsa akwai lokacin da wani mijin waya yake zaki ga kina liƙe da shi in zai yi waya sai ya tashi ya fita saboda baya so ki ji ne ba sai kin sa ya fita ba sai ki ce a zauna zauna bari in baka wuri wataƙila yana waya ne da wata harkar da baya so ki ji saboda ku mata akwai gulma kina ji zaki je ki ƙara gaba sai ki ce aina ma ji yana waya rana aina ji yana waya ma yana cewa kaza saboda baki da sirri zancen mijinki zaki ɗauka ki kai gaba ko kuma wataƙila yana yin waya ne da wata ƴar uwarki da za a shigo miki da ita cikin gida ta taimake ki abokiyar zama to wani abu ne na sirri kuma namiji ba zai so matarsa ta ji ba dan zai zama cin fuska to da kin gane sai ki dan daga kafa ki bashi wuri ya je ta wayarsa da abokiyar zaman ki sai ki mata addu'a Allah ya shigo da ita gidan lafiya yawa ba wai ki zo ki liƙe masa kamar cingam ki makale ki sa kunnenki kusa da kunnensa kina so ki ji me ake yi ba in ya kore ki ke kika dawo kanki so ku gane lokacin da za ku matsi mazajen ku da lokacin da za ku ba su dama abu nan 21 suka ce al-hubbu fi'lun lasmun al-hubbu fi'lun lasmun soyayya din nan fa aiki ne ba suna bane ba duk matar da ba ta son mijinta to fa ba za ta ji dadin zama da shi ba yasa wanda ta rubuto takardar ta shekaran jiya yarinyar ta aika takarda cewa za a mata auren dole kuma in aka kuskura aka mata za ta kashe mijin nan to kin ga wannan ya nuna gaba ɗaya ba za a yi zama mai dadi ba soyayyan nan in akwai ta shine ake zaman aure wannan wahalhalun da ake ciki na wannan rayuwar kowa zama hakuri yake yi to kuma ka zo ka haɗu da mijin da ba son sa kake yi ba ai gidan wuta zai ta kama kawai so kuma ita soyayya ya ko iyaye na mata musamman ƴaƴan zamani masu kalmar soyayya ba a baka bane a aikace ake so a gani kafin ta aure shi ta cika masa waya da text message I love you ana ta I love you na ƙaryar banza da munafurci wallahi ba na iya bacci sai na ji muryarka so take yi ta yaudare shi ta samu ta shigo gidansa hanyoyi na yaudara 100,000 kuna da shi wannan mai I love you din in ta shigo gida ta fara gasa ka masara ma sai ta fi ka samun sauki an gama soyayyar ta bakin titi ta ƙarya ba ta Allah ba an shigo gida ana yi wa mutane bala'i so a aikace ake so a gani kamar yadda matan annabi suka aikata masa nana Aisha ku je ku karanta tarihi ya ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin ƙaunar da ta nuna masa a aikace ba a baka ba amma soyayyar yau ta zamani ta baka ne ta text message ne rubutu ne kawai za a yi a aika wata ma zuwa take ta je ta gani yaya ƙawayenta suke yi ta zo tana ta yi wa mijin abinda take faɗa a baka daban a aikace kuma daban ba ta yi masa abinci da wuri amma tana ce I love you ƙarya kike yi ba ta masa ladabi da biyayya amma kuma in ta yi masa text message za ta ce mine ƙarya kike yi aikinki ya ƙaryata abinda ke faɗa kin ce kina son sa kullun in kin je gidanku sai ki kai kukan sa kina zagin sa da ke ake zama dandalin zagin miji ku ta zagin mai gidanki kina kai kukan sa wajen iyayenki da ƴan uwanki da danginki yayanki da kaninki da danginki ba sa ganin mutuncin mijinki saboda kin bata sunan sa kullun in kin je ke kukan mijinki ke kaiwa ba kya fadan alheri akan sa idan ya miki alheri ba za ki faɗa ba amma in ya miki kuskure kina da wayar da za ki buga ki faɗa wannan ba daidai ba ne kuskure ne wata mata ta burge ni ƙwarai da gaske na ga ƙoƙarinta duk da cewa dai akwai cutarwa ta ce wallahi malam mai gina na har duka na yake yi amma ban taɓa gaya wa kowa ba sai kai duka ta ce wata rana ya dawo yara sun zo sun karɓe shi suna oyoyo baba na to ya dawo yana yin waya sai naga kasu dame shi da surutu na ce kai ku kyale babanku yana waya kawai mutumin nan sai ajiye wayan nan shi ya ce ashe ba ki da mutunci ƴaƴana su zo suna lale maraba da zuwa suna oyoyo suna karɓa na ki kore su ki ce wai za su dame ni ina ruwanki da wayata da nake yi ta ce a maman momi ni ku gani ne za su dame ka da surutu na ce su baka wuri ina ruwanki to irin mazajen nan ne masu gwale mace ya gwale shi ta Allah ya baka haƙuri in dai ranka ya ɓaci ke har za ki gaya magana kawai sai kafe ta da mali ka tsawo ta ce har da duka ya ce an da keki don abu kazan ki kawai ta fashe da kuka kuka ba za ki shiru ba ya ce to bari in casa ki ta ce zan faɗa a gidanmu ya ce to bari sai na casa ki na zane ki buga uban naki gaya masa na da keke haka kuma ya ɗauko wayar lantarki ya rinka zabga mata ya zane ta tas ya kumbure ta kike wani tab in ke din ne ma ya zaki wata tana wai kada kai wai tab sai baki kashi kuma ba za ki iya komai ba ba nan da ba ku labarin wata mata mijinta yana duka ba ɗaure ta yana ba ta kashi nazo nace to yaya wannan zaman naku zai yi tace a ina son kaya na malam wai har wata wai tana wai tab wana mana in ni ne ba zan yadda ba lokacin da ya saki a daki ya zazzane ki wa ma ya sani ai ke dai Allah kiyaye ki Allah taimake ki kada hada ya hada ki da miji mai duka to anan gure ki ga kokarin matan nan tace ba ranar ya fara ba ya dade yana mu amma dan kiyaye sirrin mijinta wallahi ba taba ga iyayenta ba duk da wannan cutarwa ne in ta ga iyayenta ba ta yi laifi ba to akwai wanda ba dukan ba zagi tsaba sharri kawai ita kuma aikin ta kenan ta je ta taya mijinta sharri iyayenta ba sa ganin darajar mijinta dan uwanta ba sa ganin darajar mijinta saboda matar ita ta je ta bata sunan mijin a gidansu ita gani take yi iyayenta suna santa suna kaunarta bari ta je ta kai kukan mijinta me suka isa su yi masa wasu mazan zamanin wallahi iyayenki ba su isa su sarrafa shi ba Allah kawai sai dai ki hakuri ba kowane namiji ne surukansa za su iya juya su ce sai yayi kaza yayi ba kun fi ni sani in dai mazan wannan zamanin ne ƴaƴanku ne ku kuke haifansu kuma da kuka haife su ba ku iya sarrafa su ballantana surukansu so Allah ya gyara mana halin mu don Allah a daina soyayyar ƙarya ta baka a rinka yin ta a aikace mai gida bai da lafiya ya gani a ƙasa kin damu hankalinki ya tashi saboda bai da lafiya amma mai gidanki bai da lafiya ana jin kina shewa kina harkarki mai gidanki yana kwance bai da lafiya kin tafi gidan biki mai gidanki bai da lafiya ke kin damu za a yi auren kanwarki amma mai gidanki yana kwance ke kike masa jinya in an yi magana kike wallahi ke auren gidanku ne ba za ki fasa ba kalanki je ki tafi ya mutu baki damu ba ba abin da ya dame ki wannan duk soyayyar ta ƙarya ce ba ta gaskiya bane ba kin ji matan ƙwarai nima ma suke a gaya musu ina in a wannan mijin su yana neman a ina ne girkin su ma su je koma can kamar yadda manzo Allah yake neman girkin nan Aisha so wannan yana daga cikin abubuwa masu wato muhimmanci abu na 22 shine lalle ki himmatu da nuna damuwarki da damuwar mijinki lalle idan mijinki yana cikin damuwa to kada ki zo ki nuna farin ciki ke kuma a gabansa ma'ana ya zo ya baki labarin asara ta same shi a kasuwa an masa gobara ko an cinye masa kuɗi ko ya kawo wani kaya kwastam sun kama ko kuma wani ya cinye mai kuɗi a kasuwa ya zo yana gaya miki abin bakin ciki da bacin rai ke kuma kin zo kina shewa kina dariya wannan ya nuna cewa abin da ya nuna miki na damuwarsa ba ki nuna damuwarki ba sannan kuma duk lokacin da mai gidanki ya nuna farin ciki akan wani abu na alheri da ya same shi to lalle ki nuna ke ma kina tare da shi a ai yayansa ne biya masa kujerar makka ka yau muna murna wallahi sai ki ji kamar ke aka biya wa ki ta maimaita kina alhamdulillah kai wani na ji dadin kudirar nan yanzu bana da kai za a je a yi dawafi kai mu ma Allah ya sa muna da rabo kai Allah ya saka wa ne yayanka ki ma je ki masa godiya a ai jari aka bashi na kudi a ai promotion ya samu a wajen aiki a ai kaza ki nuna farin cikin ki tare da mijinki amma lokacin da ya nuna alheri ya same shi ke kuma kina kuntume ranki a bace kamar an miki albishir da mutuwa sai ce ta lalle wannan matar ba ta kaunata wannan yana rugurguje muku gidajenku kuma ku kasa gane kan mazajen naku lalle ki zama to kina musharaka da mijinki kina tarayya da shi a cikin alherin da ya same shi ko bacin rai da ya same shi ki kokarin kwantar masa da hankali ke ma ki nuna kina cikin damuwa ta yanda zaki taimaka masa kuma ya ga lalle cewa ya zo wajen matar da ta taimake shi kamar yadda Nana Khadija ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na 23 harkar auratayya da zamantakewa tsakanin miji da mata mace ya kamata ta zama tana da tsari kada ta ce ko da yaushe za ta liƙe wa mijinta ta hanyar abin da ya shafi harkar auratayya malamai suna faɗa su Ibn al-Qayyim da sauransu ba soyayya ba ce namiji ya liƙe wa mace kullun yana tare da ita a harkar auratayya, ha kuma ke ma ba soyayya bane, wasu abin da suka dauka kullun suna tare da miji a alaka ta aure, a'a idan ya buƙace ki bismillah, in bai buƙace ki ba tafi ɗakin ki, amma in kika makale masa to zaki ga wulakanci wata rana. Suna buga misali suna cewa kamar gishiri ne abinci, ina jin gishiri in ana so a ji daɗin sa abinci sai a sa kaɗan daidai gwargwado, ko duk lokacin da gishiri yayi yawa a cikin abinci yana ciwa, to haka karki yadda ke yi wa mijinki yawa, ki ishe shi, ki zama mai basira, ki zama mai lissafi. Wannan misali yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kun ga dai gishiri ba a iya rabuwa da shi, mai lafiya dai, in dai mutum lafiyarsa ƙalau to ba zai iya cin abinci babu gishiri ba, sai ya ji ba ɗanɗano. Haka namiji dole yana rayuwa, dole yana tare da mace, amma iya daidai gwargwadon bukata. Yayin da ta yi masa yawa to daidai yake da gishiri, idan ya yi wa abinci yawa yaya mutum zai ji ɗanɗanonsa? Ba daɗi in aka zabga shi a yawa, yayi yawa kana sawa a bakinka sai ka ji kak, ba daɗi. To wannan hikimomi ne manyan mata suke faɗa, wanda ya kamata su mai da hankali a kai. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci abu na 24 shine zai taimake ki wajen gyara gida. Duk wani abu da zai cutar da 'ya'yanki a gida to ki nisantar da gidanki da shi. Kamar wani ƙarfe, kamar dutsen guga, kamar reza, kamar ruwan zafi, kamar soket na wutar lantarki, ki nesantar da shi ga yara. Zai iya jawo miki matsala yayin da mai gidanki ya zo ya tarar da kin bar reza yaro ƙarami ya ɗauka ya yanka jikinsa, yana kai yaron asibiti likitan abin da zai tambaya ce ya yi aka bar yaron ya yanka jikinsa, sai ya ce uwarsa ce ta bari. Kin ga ya jawo miki matsala, wani zai iya sakin ki saboda wannan. Yanzu akwai gidajen da dutsen guga, duba haɗarin dutsen guga, sai iyaye su rinka guga a gaban yara ƙanana masu lallafe marasa hankali. Kin zo kina yin guga a gaban yaro, kin jona socket, kin kafe dutse, an kira ki a waya, kin bar yaro yana lallafe, kin tafi ɗaki kin je kin ɗauki waya, yaro sai je rungumi wannan dutsen, ko ya kama ya ƙone, ko ya ɗora a cinyarsa, ko ya ɗora a jikinsa, wataƙila ma ya je kashe kansa. Daga baya ki zo ki rasa ƙaryar da za ki yi wa ubansa. So duk wani abin da zai iya cutar da yara a gida to ai ƙoƙarin nisantar da shi. Akwai mata masu bala'in sakaci, hita, wallahi sai a jona hita a fili a gaban yara, duba hadarin hita fa, a jona hita, kuma yaran mu suna kallo, suna imitating, suna koyo. In kina jona socket, wata ran zai ga yaro ya ɗauki socket din shi ma yana koya, wata ran zai je hada da ɗan yatsa su ya jona wallahi, ko ya je ya jona socket din babu ruwa, dan akwai yaron da ya haka ya ɗauki socket ya jona hita, wallahi ba a kula ba sai da hitan nan ta yi jaja wur, aka ji ta fara ƙauri, ta fara cin leda tsakar ɗaki, wuta ya kama, sai aka zo la wallahi hita ya jona, wallahi hita ya jona. To yanzu inda ba dan Allah ya kiyaye ba, da ya ji yaron gume ta bayaki ya gani sai ya mutu. Haka reza, mace za ta yanke farcenta reza sai ta bashi a gida. Ku yi haƙuri waɗannan maganganun, na kawo muku wannan darasi ne don mu rinƙa taɓo abubuwan da muke aikatawa a cikin gidajenmu, mu gyara gidajenmu. Abu kaɗan sai ya jawo miki ta'adi da ɓarna. Yanzu akwai gidajen da suna da irin rezabuwa ɗin nan, mana rijiya ta tsakar gida da ake tara ruwa, kuma ga yaro mai rarrafe kawai, wata ta ɗebi ruwa da guga sai a bar abin a buɗe, yaro ya zo yana lallafe rarrafe yana leƙawa da ya hango kansa. Sai akwai gidan da hakan aka yi, matar gidan shargalle, na ce da ita shargalle, na faɗa shargalle, ta ɗebi ruwa ta bar wannan tankin a buɗe, tanki ne fa iya girman gidan faɗin tsakar gida, duk ruwa ne a ciki. Yaro ya zo yana rarrafe yana leƙawa da ya hango kansa sai kama dariya, yana dariya kawai sai ya tsunduma, kuma ya tsunduma ba kowa a gidan, ba a san ya fada ba. dan haka ta fito tai ta neman yaron nan ta fita makota aka bi yaro yana cikin rizabuwa an je makota ana neman yaro dan Allah ba ku ga yaro ne rarrafe ba aka ce mai zai fito da yaro ne rarrafe kofar gida saboda baki da tsari yaya aka yi ke bar yaro ne rarrafe ya fita kofar gida ashe yaro yana cikin gida aka yi ta neman yaro ba a same shi ba sai wata mai hikima ta ce kai a duba cikin gidan nan yaron nan yana nan ku duba ban daki aka ga ba a ganshi ba aka ce to ko akwai rijiya aka ce ba rijiya akwai rizabu aka ce a duba ana leka sai aka ga wani yaro akan ruwa ya sha ruwa kumbura ya zama mushi Allah ya kashe shi ta kashe shi sai kuka na munafurci hayya hayya ya 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 mutu ya mutu kaza 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 ke kika kashe shi ai rashin tsari a gurin wasu mata rashin tsari ko gas duba yanzu irin masu amfani da gas wallahi tallahi akwai matan da suke sa yaro karami yaje kunna gas ko yarinya karama ta kunna gas akwai yaron da ya fara tsayawa yana rarrafe ya fara tsayawa ya ga inda uwarsa suke kunna gas din sai ya kama sai ya ce zai kunna kije ta da gobara a gida kananan abubuwa masu muhimmanci da mace ya kamata ta zama man to man da ƴaƴanta ma'ana kafa kafa kina kula da yaranki amma kuna da sakaci wata ba matar fa danta rarrafe yake wallahi sai ta kwanta tana bacci ni wallahi na gaji da kai ni kaza 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 ya ka hana ni bacci sai ta kwanta tana bacci sai ta bar yaron mai rarrafe yana yawo ya shiga ban daki ya shiga can daki ya je ya bude can to in yaron mai wayo ne yana iya daukan wani abu sai ya je ya ci wani abin da zai kashe shi ko ya je ya dauki wani abin da zai masa illa ko ya je kitchen ya je barar da man gyada ko ya dauki man shafawa ya je hada da omo akwai yaron da ya je kitchen din uwarsa ya je irin wannan sakacin ya je ya dauki kanan zirkur wai ashe kin san me ya faru ina irin roba din nan ta yogurt robar yogurt ashe ita uwar kanan zir take zubawa a robar yogurt kuma yaron ya saba ana kawo yogurt a gida yana ganin irin wannan robar dan haka ta cika robar ta da kananzir a kitchen ta ajiye a kasa ba ta da tunanin ina da karamin yaro mai rarrafe bari in mai da hankali a kansa bari in dauke kaza in boye kaza saboda yaro na kai ya taba yaro ba abin da zai yi ba ina gaya miki wallahi yaron nan yaje uwar ba ta nan ko bacci take ko me take yi ya dauki roban nan ta kanan zir ya kafa kai ya yi ta kwankwada sai da ya cika cikinsa dam a nan gurin kuma bai tashi ba ya kama birgima yana ihu kanan zir yana fita ta baki ta hanci na shiga uku ya sha kanan zir wayyo Allah ni kan wane zai mutu ya sha kanan zir wai a lokacin za ta nuna tana son sa shargalle yau kam zan ta kiran shargalle da yawa a gidan nan ba ta da kimti yaya za a yi wulu-wulu aka tafi asibiti aka fita yaya za a yi aka je Allah ya taimaka likitoci aka yi ta dure-dure aka sa masa madara aka yi menene gyane ne yana ta amayar da abu yaro da ya galabaita ya galabaita da taimakon Allah da kyar Allah ya kubuto masa da ran sai Allah ya sa na nisan kwana mai gidan ya ce to daga yau na daina sayan kanan zirma a gidan nan gaba daya kanan zirma na daina sayansa gaba daya a san yadda za a yi to ga wani yaron shi ma an kyale shi ya ji ya yi bari Allah ya sa kuna tare da ni abu na 25 kulawa da tsaftar yara a gida yana daga cikin abubuwa masu kyau mace ta zama tana kula da tsaftan ƴaƴanta shi ma yana cikin kula da gida kada a rinka barin yara suna tsami na tumbudi suna wari na fitsarin kwance rigar yaro ta yi datti ba a cire masa a masa wanka ba ɗanki ba a iya ɗaukansa in an fito da shi saboda ƙazantakki akwai uwar da ƙazantarta yana shafan ɗanta ko ɗiyarta tunda ƙazama ce to in Allah ya sa da za ka ga ƴaƴanta ma ƙazamai ne ba ta yi wa yaro wanka ballantana ta safa masa foda da turare a ganshi an sha'awa a rike shi duk wacce danta yake da tsafta za a sha'awan daukar sa ko daukan ta duk wacce ku take bari danta cikin kazanta to ko an miƙo sai a ce in mi kawo shi gurin uwarsa saboda ba da ba a kula da shi ba bakin yaro da majina dage dage watakila ya zabga uban kashi a famfas an ki a cire masa yana doyi har famfas din ya fara budewa eh kasalalliyar mata ce ko yayi fitsari an dauke wandan ba a sa masa ruwa ba an shanya shi ya bushe da sauran warin fitsarin an dade mayar masa duma ta suna yi amma 26 sa ido akan abubuwan da suke gudana a gidanki al-zawjatul aqilatu mace mai hankali mai kishi akan mijinta to tana da sa ido da lura sa ido ba da gulma ba sa ido da me yake gudana a gidanki waye shigo waye fita me aka yi a da me ake yi yanzu masu aikin gidanki me suke yi yar aikin ki me take yi kina lura da abubuwa ta yanda duk lokacin da aka nemi bayani akan wani abu a gidanki zaki iya bada ansa kai tsaye ba tare da bata lokaci ba amma abun to sai akwai matar da bata da tsari abin da ke gidanta ma bata sa ido ba san me yake faruwa ba wallahi ni ma ban sani ba da Allah wance magin mu saura nawa magi wallahi ban sani ba sai na duba bata da lura bata da kimti da Allah mangi dan mu yanzu zai kai indagi nawa ya saura ba ta sani ba miji ya bugo waya yana so zai sayi wani abu a kasuwa duk abin da aka tambaye ta ba ta sani ba saboda bata sa ido akan harkokin gidanta wal iyadu billah kenan baki zaman to azawjatul aqila ba kina sa ido da abin da hatta yake gudana a kofar gidan watakila wasu sun zo sun zo na kofar gidanki ba a san su ba ashe zuwa suka yi su kama mai gidanki kin ji alamar akwai mutane sai ki dan leka wannan leken na halal ne su waye ko ki tura yara ku gano mun waɗancan mutanen tun da suna nan wai me suke nema ne ko ku je ku zauna a kofar gida ku ga ina za su shiga watakila an zo a sace motar mai gidanki ne shi ya tafi kasuwa ko ya tafi masallaci ke kuma ba ki da lura yanzu akwai matar da kai Allah soyayya akwai matar da saboda tsabar rashin sa idan nan da lura rashin al-muraqaba kenan da daddare wasu mutane suka zo za su kashe mai gidanta haya kilas ne suka shigo shi yana ƙasa ita tana sama ta fi ji motsi ta ji alamar mutane ta ji motsi mai kwanta zo ta sa ido ta lura motsin mai gidan ne ko motsin wasu ne kawai ta ci gaba da baccinta ashe hakan suka fito da shi suka yi ta kokawa da shi wallahi suka yi ta kokawa da shi suka ɗauki takobi suka tsara masa a tsakiyar kansa ga jini nan tun daga bakin falonsa har kofar falo inda suka yi ta kokawa ga inda ya fadi a gindin fulawa wai sai washe gari da aka zo sai take cewa wallahi na ji alamar motsi kaga wannan matar ya kamata a samu bulala a zane ta a ba ta kashi sosai shargalle rashin hankali da kika ji motsin ba sai ki fito ki duba ba mai gidanki yana gefe guri guda kin ji alamar motsi ba sai ki leka ba ki taimake shi ko ihu kika yi ko waya kika buga ba ki taimaka ba wai sai da abin yanzu ya faru wai wallahi na ji motsi ni na dauka kaza ne ni na dauka wane ne ya dawo ni na dauka shine yake alwala ni na dauka shine yake kaza ai in dai dare ne in kin ji alama ba a wasa da dare duk abin da mace ta ji in dai da dare ne in dai ba a tare da mijin kai ko tare kuke to ki kokari ki zama jaruma ki duba ki tabbatar dan akwai agajin da zaki iya bayarwa akwai tallafin da zaki iya bayarwa musamman ma wasu mazajen zaki ga in wani namiji ya kwanta yanda yake ga doya haka yake baya motsi in Allah ya jarabe ki da miji mai yawan bacci irin wannan to ke kar ki zama mai yawan baccin ku hadu gaba daya kar a zo wata ran duk a kashe ku ko a yanka ku ko a sace gidan ma ba ku sani ba ya kamata ki zama mai sa ido da kin ji alama ki tashe shi ki ce dan leƙa mana guri kaza ni fa ni motsi nake ji wallahi in kuma matsoraci ne to kya san in mai tsoro ne kya san yanda zaki sai ma ki zama jaruma wai ana ba da labarin wai ya isa haka a saurara wai ana ba da labarin wata mata da mai gidanta wata rana sai ya aka yi gafiya ce ta shigo ɗaki ba a sani ba a gafiya ta zo tana ta tura ƙofa za ta shiga gafiya ce mai girma ƙwarai da gaske burgu sai kuyas 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 tana cin ƙofa tana kuma tura ƙofar mai gidan fashi ya ji sai ya ɗauka wani mutum ne ya zo sai ya tashi matar wani wance tashi tashi ta ce mai sai ya ce lullaba mun bargo lullaba mun mayafi a hankali lullube ni lullube ni ta ce mai ya ce motsi nake ji wallahi mai gida ne fa guda da ta lullube shi a bargo sai ce je ki duba je ki duba Allah ya sauke to wannan namijin gaskiya ana ga bai zama cikakken namiji ba sai da matar jaruma ce ashi tace ita bari ta je ta gani ta je ta dan leka tana lekawa sai ta hango ashe gafiya ce take ta tura kofar tana so za ta shigo tace la aila in ji ku da fada tace burbu ne dai gafiya ne dai yace don Allah gafiya ne to kore shi Allah ya mana afuwa kuna mamaki ko Allah kiyaye kada Allah ya jarabe ku a gida wataƙila mai gidanki haka yake baki sani ba ba ga masallaci ba wata rana an zo ana sallah fa ake sallar isha'i ya aka yi wata gafiya ta bullo ta biyo ta wajen gaban liban sai ta raka cikin mutane abba masallaci nan gaba ɗaya fashe maza ne fa gudu wani ya faɗi wani ya fasa ƙafarsa wani ya yaga babban rigarsa an ɗauka wani abu ne ashe gafiya ce ta zo ta ratsa ce masallaci ta raba maza gaba ɗaya sai daga bayan wani ya zo ce jama'a ku dawo gafiya ce dai a dawo gafiya ce wato tsoro ya mana yawa ƙwarai da gaske tsoro ya mana yawa ala ayi hal na baki wannan misali ne ƴar uwata wato ba ni sunan shi dan in nuna miki sa ido da lura a gida ba akan yara kadai ake yi ba akan ko ina in dai ke mai gida ce in dai ke mai aure ne to ana bin ki bashin ki sa ido ko wani ne zo ya sallama a gidanku ba ki yarda da shi ba sai ka ki gane waye shi inda mota ya zo ki dauki lambar motar ha a gane sifarsa dan in an zo ana tambaya neman karin bayani zaki ce mutum ne mai kamar kaza yana da alamar kaza kuma da yazo ya tura yara su biyu suka zo a su kaza suka zo duk za a samu information a wajen ki ba ya zo a ce baki san komai ba kin ba da labari ne ban tsoro kuma baki iya warware matsalar ba abu na 27 yana da kyau ki kulla alaka da manyan mata wanda suka girme ki a shekaru ki rinka tattaunawa da su gaya miki yaya ake samun karkuwa a wajen miji wannan kadiyar tana da muhimmanci yanzu kun ga ki duba kakarki ko ki duba mamanki za ta baki labari ta shekara 40 bata taba yin yaji a gidansu ba a gidan aurenta ke yanzu tunda kike baki taba tuno ranar da aka ce mamanki ta bar gidan babanki ta yi yaji an je an dawo da ita ba me sirrin da yasa tsofaffin da auren su yafi dadewa amma mu yau a cikin ku akwai wacce take gani yau tayi aure tana tunanin za ta yi shekara 40 ba su fada da mijinta ba ba ta yaji ba da wahala fadace-fadacen sun fi yawa ashe wannan yana nuna mana cewa dattawan mata suna da sirri a tattare da su da ya kamata mu amfana da su ba sirrin gidan boka ba ga kakarki ga kanwar mamanki ga addan mamanki ga kanwar kakanki mata ne su sun san sirrin namiji ta yi shekaru 60 da namiji ba abinda ba ta sani ba akan namiji ki rinka zuwa ki kai mata ziyara ki gaya mata ga matsalar ki kina so ta baki shawara duk matar da tana zuwa tana neman shawara a wajen mata da sun gabace ta a shekaru na kirki ba ba matan manza ba to wallahi ga aurenta ya dade gidanta yayi kyau amma matsalar ku yanzu kuna neman shawara ne ya za ku gyara gidanku shine a worst of kuke neman shawara kawai mace zai ta rubuta tambaya ta ce ni miji na kaza kaza ne da Allah ya zan yi da shi sai wata ta rubuta ta ce ki casa shi kawai namijin yanzu sai da cashiya ki cashe shi shine shawara da aka bayar wata kuma ta ce turbi ne masa zaki ya nemi kanki ya rasa ki sati biyu tukunna ya gigike in kin gigita shi ya fita daga hayyacinsa kika ga yayi laushi to daga baya sai ki dawo ki jawo shi wai haka wai ake koya muku wai yanda za ku yi wai maganin maza wani namijin in kin masa sati biyu shi kuma sai ya miki wata bakwai Allah to ku rinka neman shawara akan alhayatul khassa da adabul mu'ashara ke bantacciyar rayuwa da miji da yanda ake zamantakewa wannan zai taimaka kwarai da gaske abu na 28 yanda zaki gyara gidanki ina cewa gyara gidanki ne ki zama mace mai kyautawa mijinki kyautawa miji suna ce da wannan alhawafi a turanci ana cewa motives abubuwa ko motivation abinda zaka yi ka bawa mutum ka zaburar da shi ka dada daukan hankalinsa ya so yin wani abu idan Allah ya hore miki kina da dama ko yaya ne ne ki rinka yi wa mijinki kyauta kamar misali kin san mijinki yana son mangwaro yanzu kuma lokaci ne na mangwaro bai sayo ba bai sani ba ki tura a sayo miki mangwaro mai kyau 200 zaki samu mangwaro mai kyau ki wanke shi da gishiri ki gyara ya dawo gida ya gaji kawai sai dai ya ga abu a kwano yana budewa ya ga mangwaro mai kyau ashe yana so sai ce ka ina kuka samu mangwaro wallahi siyo maka nayi ka ina gode Allah saka miki da alkhairi kin ga a 200 kin mallaki zuciyar mijinki mai gidanki mutum ne da Allah ya yi shi yana son kunun zaki ba sai ya je ya ba da kuɗi an sayo kamu an yi wannan ba shirya ki gyara ki samu suganki daidai gwargwado ki gyara masa ki sa a firiji yayi sanyi in kina da shi in babu ki samu randaki mai sanyi ki sa masa yana zuwa in ya gaji ya dawo zai ci abincin dare ko na rana ya ga roba da kofi na kunun zaki ya dauka ya sha zai ji daɗi wata rana kin fita kasuwa sai kika ga wasu wanduna gajerun wanduna masu kyau kuma mai gidanki yana amfani da shi bai sani ba cire kudinki ki sai masa dan gajerun wando mai kyau kina zuwa sai kike ga wannan saya maka ne zai ji daɗi irin singuletin nan na maza duka nawa kudin ta 500, 600, 700 akwai ta kasa da haka kin san mai gidanki kullun zai saka kaya sai ya sa singuleti Allah ya hore miki kina da dan wani abu je ki kasuwa in zaki sayayya ki saya wa mijinki abinda bai fi karfinki ba mai gidanki mutum ne yana da sha'awan naman kaza ko ba ka bane yana son kaza Allah ya sa wani ya yanki wata rana ya zo ya baki 3,500 ya gaishe ki ya yanki ne ya baki 3,500 sai ki ce tab ai wallahi bazan ci kudin nan ni kade ba wani ki kira dan aikinki je ka bakin kasuwa ka siyo min kaza lafiyayya ta 1,000 me laifi kin samu 3,500 kin kashe mijinki 1,000 ki siyo masa kazan nan a fige ta a gyara ta ki tafasa masa ita ki masa fefe cikin ko ki masa farfe su ko ya gani a karkashin miya yana zuwa bai sayo kaza ba da yazo zai ci abinci ya ga an bude masa kwano da kaza ki daga ina sai ki ce daga gare ni haka kawai na saya maka wallahi Allah miki albarka nagode zai ji dadi in ya fita ko baki ce ya sayo miki wani abu shi ma in ya gani zai sayo miki akwai ɗan kananan abubuwa da mace za ta iya samu matsayi a wajen mai gidanta dan turare haka wata rana kin ga ana sayar da turare ke cika wannan turaren ya burge ni bari in sayo mijina ki saya masa ki bashi dan wani abu da bai kai ya kawo bai fi karfin ki ba ina ba ku misalin nan akan kowa ta tsaya iya karfin da Allah ya hore mata wannan abu wallahi ko ciwaciwar kudin cefane kikai kika saya masa baki laifi ba tunda na san kuna ciwaciwan duk wa'azin da zan muku akan harkar kudin cefane ba za ku dauka ba ba yanda za a yi mace ne sai ta yi ciwaciwar kudin cefane kan wannan dole ne Allah ya yafe muku yanzu kamar irin kayan bacci kowane mai gida yana da kayan da yake kwanciya yana bacci wata rana kin fita kasuwa ko kuma an kawo talla ko kin bi inda ake sayarwa ki aika a siyo miki kayan bacci na mai gidanki yana zuwa ya ga kawai kin bashi sabon kaya na kwanciya bacci wallahi zai ji daɗi zai sha'awa kai ko biro ne biro ki samu wani biro mai kyau da ya burge ki ki saya wataƙila malamin makaranta ne wataƙila mai aiki a ofis ne sai zai fita ki sai ki ce tsaya ka ji ina da wani saƙo in ya tsaya me ya faru sai ki ɗauko biro ki soka mai aljihunsa ki ce je ka da wannan ka ta aiki da shi na saya maka ne zai ji daɗi amma matan yau sai waɗanda Allah ya kubutar gololi ne kowa ta riƙe ya kamata ki sani cewa abu na 29 al-kumbu shajara soyayyen nan da kike gani kamar bishiya ce bishiya fa ba ta girma sai in ana ba ta ruwa haka ne soyayyen nan da zaki samu karkuwa a wajen mijinki sai in kina haɓaka ta kina yin abubuwan da zai ƙara mata ƙaimi da kafin ya auro ki yana son ki yana ƙaunar ki amma duk lokacin da ka zo ka zauna mutum ka zauna da shi gida ɗaya wuri guda wallahi in ba an yi da gaske ba sai ka ji ya ishe ka ke ma za ki jikin gaji da shi shi ma zai ji ya gaji da ke amma me ye zai haɓaka soyayyarku da ƙaunarku yin irin waɗannan abubuwa na gefe gefe duk lokacin da mutum ya dasa bishiya a ƙofar gidansa baya ba ta ruwa baya sa mata taki bishiyar nan fa ba za ta girma ba duk lokacin da kika dasa soyayya na ƙauna ga mai gidanki in ba kya yin ayyukan da za su ƙara wa soyayyar nan ƙaimi wallahi mutuwa soyayya za ta yi yanzu ku lura ba an sha buga misali ba lokacin da mutum yake neman mace zai aure ta hello ina gajiya yaya kuke kwana biyu yaya yana kwantar da murya saboda baki shigo gidansa ba ke ma haka kike yi shi ma haka yake yi amma bayan an riga an gama aure kina kira da ya dauka wai me sauri da Allah ina da aiki me yi bayani wannan to matar aure ce tana cikin gida kenan amma ki tuno da kafin ya aure ki in ya buga miki waya ya isa ya gaya miki wannan kalmar me yi sauri ki fada ya isa wallahi bai isa ba amma yanzu tunda kin riga ya kame ki ya daure ki ka tamau kina gidansa to yanzu kam zaki sha wulakanci sai abinda Allah yi shi ma kuma zai sha wulakanci sai abinda Allah yi dukkan mu gaba ɗaya da mazan da matan a wannan babin ba kirki bane yayi da mu abu na 30 na ƙarshe shine ba shi da wahala ki rinka lura duk wani abin da zaki samar wa mijinki sauki a rayuwa wannan magana ce mai faɗi ko meye in dai zaki samar wa mijinki sauki to ki sauƙaƙa masa ni shawarar nake baki kenan misali ya tura ki ki je ko ya ce ki gaya masa nawa ne kudin sabulu na wanka dan Allah dan girman Allah kada ki je ki nemo sabulu mai tsada ki ce do shi zai tsaya yanzu akwai sabulun misali sun ki daya naira 700 amma saboda alfahari tunda cewa akai ki rubuta abin da kike da bukata sai ki je ki rubuta masa sabulun 2700 baki da tausayi wanda kuma na 700 din nan ya ishe ki sauƙaƙa masa wataƙila wani abu ne za a yi amfani da shi a gida akwai na 500 akwai na 1100 kuma duk aikinsu ɗaya kamfani ne kurin ya bambanta don Allah ki nema wa mijinki sauƙi ki rubuta masa mai sauƙin ki ce wannan ma ya isa abinci idan za ki dafa a gida ki zama mai sauƙaƙa wa mijinki gwangwani uku ya ishe ku don Allah ki daina dafa gwangwani 7 mai rabin kwalba ya ishe ki ki toya masa dankali don girman Allah ki daina ɗaukan kwalba guda ki tiltila a cikin frying pan saboda akwai wadata baki da sauƙaƙa wa mijinki akan soye dankali kawai sai kin juye kwalba guda abin karyawa wataƙila rabin ledar taliya ledan taliya rabi ya ishe ku ku yi breakfast da shi don Allah ki sauƙaƙa wa mijinki ba sai kin dafa leda guda ba ta yanda za ku zo abin ya yawa duk abin da za ki samu a mai gidanki sauƙi ko mahaifinki sauƙi ko ɗan uwanki sauƙi ki da wannan za ki gane gyara gidanki abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya yafe mu mun tsaya akan na 30 daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka yi na alheri Allah ya tabbatar da mu a ciki wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته